Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 25, 31, 41, da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za iya kama mu a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Numad FM da Dalol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana za iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe muna nan a shafukan mu na internet wato voahausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau Asabar 18 ga watan Janairu shekarar 2020 Zahra Aminu Fage ce tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri da farko ga kanin labarai
Shugabannin kasashe da dama za su haɗu gobe Lahadi a birnin Berlin na kasar Jamus don duba yadda za a kawo ƙarshen rikicin kasar Libya Yuwar Iran da Amurka su sake bullo da wata sabuwa kuma tartibiyar yarjejeniya kan makaman nukiliya ta ƙara dusashewa. Sannan tsaunin tal na ƙasar Philippines wanda ya barke da amintan da ru ya dan lafa to amma har yanzu yana dan tumbudi.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji bayanan masu fashin baki da masana akan kafa sabuwar rundunar tsaro da gwamnatocin jihohin kudu maso yammacin Najeriya suka yi wadda ake walakabi da rundunar Amitakun da gwamnatin tarayyar kasar ta ce haramtacciya ce. Sannan za ku ji cewa a jamhuriyar Niger jam'iyyun hamayya sun yi kira ga shugaban kasar Isu Muhammadu da ya yi murabus saboda zarginsa da gazawa wajen tafi da al'amuran mulki musamman ta fannin tsaro. Bayan nan sai shirin amsoshin tambayoyin ku wanda Ibrahim Kalmasi Garba ke gabatarwa. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugabannin kasashe da dama za su haɗu gobe Lahadi a birnin Berlin na kasar Jamus don duba yadda za a kawo ƙarshen rikicin kasar Libya da kuma yadda za a sa ɓangarorin da ke rikici su sake komawa kan tafarkin sasantawa wadda ta sukurkuce sanadiyar sake ɓarkewar rikici a watan Afrilun bara. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya zai je babban birnin na ƙasar Jamus ya haɗu da shugabannin Burtaniya da Faransa da Jamus da kuma sakataren harkokin wajen Amurka da dai sauran masu ruwa da tsaki. Za su yi ƙoƙarin sasanta Prime Minister Fayez al-Sarraj da duniya ta amince da shi da kuma jagoran 'yan tawaye janar Khalifa Haftar. Manufar wannan hoɓɓasar ita ce a cimma kwance ɗamara. Sannan ai amfani da tsagaita wutar wajen sasanta dukkan ɓangarorin ƙasar kai tsaye kuma daki-daki. Yuwar Iran da Amurka su sake bullo da wata sabuwa kuma tartibiyar yarjejeniya kan makamin nukiliya ta ƙara dusashewa ga dukkan alamu aƙalla zuwa yanzu bayan da shugabannin ƙasar Iran suka fito ƙiri-ƙiri suka yi shakulatin ɓangaro da yarjejeniyar da aka cimma a shekara ta 2015. Wadda shugaban Amurka Donald Trump ya janye daga ciki tun a shekara ta 2018. Zaman tsardai na dada tsanani saboda akwai yuwar a ƙara ƙaƙaba ma ƙasar Iran takunkumin ƙasa da ƙasa baya ga waɗanda Amurka ta ƙaƙaba mata. Shugaban Iran dai ya ce akwai yuwar a tattauna da Amurka. To amma shugaba Donald Trump ba amintacce bane wajen batun tattaunawa da cin majituwa. Shugaba Rouhani ya ce da a ce akwai amintattun mutane da ke jagorantar Amurka da abin ya zo da sauki a yayin da aka ce ɗaya ɓangaren ba amintacce ba ne abubuwa kan zo da wuya. Zuwa yanzu dai ƙasashen biyu sun kauce ma yaƙi kai tsaye tun bayan da Amurka ta kashe wani babban janar ɗin sojin Iran. To karfa a shafa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tsaunin Taal na ƙasar Philippines wanda ya ɓarke da amintan da ya ru ya ɗan kwanta ko ya lafa to amma har yanzu yana dan tumbudi zuwa yau dinnan Asabar ma. Cibiyar nazarin ƙarƙashin ƙasa ta Philippines ta ce tsaunin Natal na barazanar sake barkewa da aman wuta cikin ƴan kwanaki masu zuwa. A halin yanzu dai hukumomi na ci gaba da ayyana tsananin al'amarin a matsayin mataki na hudu. Mataki na biyar wato na nuna kenan ana gab da samun barkewar tanderu. Kasar Russia na dada fadada cinikin makamanta a ko'ina a duniya, inda har ma mataimakin ministan tsaron kasar Alexander Fomin ke tabbatar wa jaridar rundunar sojin kasar ta Krasnaya Zvezda cewa Russia ta rattaba hannu kan yarjejeniyar soji da kasashe 39 cikin shekaru biyar da suka gabata, da yawan su a sashin kudu maso gabashin Asia, ciki har da Laos wadda rabon ta sayi makami da yawa ko makamai da yawa wurin Russia har an kai shekaru wajen gumai. Wannan faɗaɗɗiyar dangantakar soji na tayar da jijiyoyin waya, kuma tana zuwa ne a daidai lokacin da dangantaka tsakanin Russia da NATO ke daɗa tsami. Rundunar sojin Amurka ta ce an yi ma wasu sojojinta 11 jinyar ɗimuwa daga labaita sanadiyar wasu hare-hare biyu da ƙasar Iran ta kai a sansanonin soji da aka girke sojojin Amurka. Ƙasar Iran ta ƙaddamar da harin makami mai linzami ne a matsayin ramuwar gayyar harin da Amurka ta kai, wanda ya kashe janar ɗin sojin Iran Qasem Soleimani, kwamandan rundunar juyin juyi halin Quds. Wani mai magana da yawun sojin Amurka Captain Bill Urban ya ce a yayin da babu wani sojan Amurka da ya mutu a harin da Iran ta kai ranar 8 ga wata, an yi ma wasu sojojin Amurka jinyar ɗimuwa daga labaita sanadiyar harin.
Ibrahim Ka'almasi Garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu je ga rahotannin namu, inda za mu fara da Najeriya. Tun bayan da gwamnatin tarayyar kasar ta bayyana kafa sabuwar rundunar tsaro da gwamnatocin jihohin kudu maso yammacin kasar suka yi, wadda ake wa lakabi da rundunar Amitakun a matsayin haramtacciya ce. Batun da yi har yanzu ke tuna ci gaba da jawo cece-kuce tsakanin masu fashin baki da masana. Wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana da cikakken rahoton.
Tun farko ma dai sai da gwamnatin tarayya ta baki ministan shari'ar kasar ta ko bayyana wannan sabon rundunar tsaron da gwamnatocin jihohin kudu maso yamma suka kafa, wanda yanzu ake wa lakabi da rundunar Amitakun da cewa haramtacciya ce, batun da yanzu ke ci gaba da jace-kuce da kuma fashin baki a tsakanin masana. Muhammad Ismail, wani tsohon editan jaridar Leadership da ke sharhi kan lamuran yau da kullum, na ganin idan aka bi ta barawo to ya kamata ake bin ta mabi sawu.
Da zarar an ce an hana adalci, an bugi mutane kuma an hana su kuka, to al'amari ne gaba ɗaya zai lalace. In muka lura yanzu kamar misali yau ana maganan Amitakun, wannan shirin da kasashen yarbawa suka kawo na tsaro, abin da yasa suka yi wannan saboda gaskiya abuna federal government ta kasa tsare mutane. Da zarar aka ce an kasa samar da tsaro a kasa, to abun fa da zai kawo shine ake cewa anarchy. To ko da kana so ko ba kana so ko ba ka so, idan ka kasa tsare mutane fa jama'a za su dauki makamai, za su dauki mataki da kansu. Wannan abun da yake faruwa din nan da ake cewa da yarbawa suka dauki wannan mataki, suna ganin cewa ya kamata su dauki mataki ne saboda su kare yancin su, su kare mutuncin su, su kare mutuncin mutanen su. In kuma ba wai mataki aka dauka gwa na abun nan, sauran mutane ma za su dauki
kamar Muhammad Ismail Shiko Yakubu Musa, daidai da yana bincike kan harkokin tsaro a arewa maso gabashin Najeriya, ya ko bai wa gwamnatin jihohin kudu maso yamman ne shawarin cewa
ni a gani na gwamnatin kudu maso kudu ya kamata, wato gwamnatin Yarba ya kamata su bi doka wajen kafa wannan kungiya, amma an banda wannan abun nasu yana bisa kan tsari. Ya kamata in sun ga tsaro na tabarbarewa su dau matakai su hana abin da ke faruwa. Kaga abin da muke fuskanta a arewa maso gabas, abin da ya kawo wannan tun lokacin da ya fara an yi masa rikon tsakanin kashi, kuma ina gani su sun hangi abin da ke faruwa arewa, shi yasa suka ce to gaskiya gara su dau wannan mataki. So abin da gwamnati ya kamata ta yi, tun da gwamnati na ƙasa baki ɗaya APC ne, su kuma mafi yawancin su APC ne, abin na 'yan gida ne, ta kira su ce musu ga yadda ya kamata su yi. In ya so su koma su je majalisunsu su bi ƙa'ida su kafa ƙungiyoyin kamar yadda aka bi ƙa'idoji aka kafa irin su Hizba, shi kenan. In ya so sai a zo a ci gaba da aiki, sannan ita kuma hukumomin tsaro daga polis zuwa DSS su sa musu ido su tabbatar cewa suna aiki ne da ya kamata, ba wai an kafa ƙungiyan don cin zarafin wasu jinsin mutane ba ko wasu ƙabilu ko saboda addininsu.
Shi ko wani lauya mai zaman kansa barista Idris Abdullahi Jalo na kallon lamarin ne ta fuskacin shari'a.
Wannan wani hanya ne suka dauko da saboda kirkiro da 'yan sandan jihohi don cimma wani buri daban, amma wannan baya bisa ka'ida. Don a yadda suka yi wa abun tun farko, kaga bai nuna za su aiki a karkashin 'yan sanda ko kuma hukumomin tsaro da dokan kasa suka yi da su ba. Idan suka yi abin, babu inda misali kamar jihohinsu suka ba da doka a kirkiro irin wannan abubuwa. To kuma ko da hakan ya faru, dole ne ko wani kungiyar tsaro zai zamanto na ɗaya bisa tsarin doka, sannan babu wani wanda zai taso da irin wannan kungiya ba tare da lallai ya zamanto yana karkashi kuma yana aiki da jami'an tsaron da dokan kata riga ta yarda da su ba.
To wai koya masa na haka tsaro ma ke kallon wannan lamari a yanzu? SP Yakubu Sule, wani tsohon jami'in tsaro ne a Najeriya, ya ce ai koya haka tsaro maji kama sa daukan wasu matakan.
Wannan mataki da suka dauka mataki ne wanda zai taimaka musu, saboda yanzu gabaki ɗaya idan ka duba, idan community ba su tashi ba, gaskiya abun dole ne su same shi da matsala. Amma in dai muddin za a ɗauki abun da manufa mai kyau, to yana da kyau.
To kana ga zai taimaka wajen harkar tsaro kenan, musamman a yanzu da ake fama da matsalar tsaro a wasu jihohin Najeriya?
Zai taimaka, tun da yake ai community ne suka haɗu suka yarda da wannan abun. Sa'annan kuma cikin community din nan idan ka duba sun san waye ne bad eggs din.
To ba bukatar a ji tsoro kenan kan irin idan jihohi suka ɗauki irin wannan matakai?
Abdulaziz, idan ka duba Najeriya tamu ce yau ta gurbace. In ka zauna ka ce za ka yi layi gabaki ɗaya a kan jami'an tsaro ɗin, to ban na tabbatar ma za ka kwanci ciki. To yanzu ba ga shi ba a cikin da mutum kwana?
SP Yakubu Sule kenan, wani tsohon jami'in tsaro kuma koma da menene. Yanzu ko an zura ido a gaida wannan damarwa ma za ta kaya. Ibrahim Abdulaziz, Sashin Hausa na Murar Amurka, daga Yola.
A gaida Ibrahim Abdulaziz, yanzu kuma za mu koma jamhuriyar Niger, inda jam'iyyun hamayya suka yi kira ga shugaban kasar Isu Muhammadu ya yi murabus saboda zarginsa da gazawa wajen tafi da al'amuran mulki, musamman ta fannin tsaro, bayan da 'yan ta'adda ke ci gaba da hallaka sojojin kasar. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Suleiman Barma, ya aiko mana da cikakken rahoton.
A wata sanarwar da suka fitar a wannan Asabar, 'yan adawa a karkashin inuwar kawancen FRDDR sun bayyana damuwa a game da yanayin taɓarɓarewar tsaron da ake ciki a yau a nan Nijar, laifin da suka ɗora alhakinsa a wuyan shugaba Isu Muhammadu, kamar yadda za a ji daga bakin ɗaya daga cikin kakakin wannan kawance, Alhaji Dudu Muhammadu.
Waɗannan jirage na yaƙi wanda suke na a girke, mene amfaninsu? Tunda an ciro su ne saboda a kare lafiyarmu, a ba jami'an tsaron nan su fatattaki waɗannan 'yan ta'adda. Yakiya suna na a girke, ba su yi amfani ba. Ya kori sojinan da suke da alfanu, sojinan suke da ƙarfin sanin yadda ake mulki, yadda ake yaƙi. Aka waye gari waɗannan sojinan, ya kauda su, wasu sa soji, wasu kuma aka ma tura su kashashen wacikin ambasada. Kafin wani Bature ya zo ƙasar nan ya girka nashi kwamfani, nashi barikin soja, sai an biyo ta zauren majalisa tukuna. In sun yadda lokacin nan ne za a ba su damar su zo su girka mazauninsu a cikin ƙasar nan. Ba a yi ba haka nan. Mutu to ganin wannan
mun lura cewa shugaban Isu ya kasa, ya kamata ya tafi.
Da yake mai da martani akan wannan zargi, mataimakin shugaban majalisar dokokin kasa bugo da ƙari sakataren ya labaran jam'iyyar PNDS tarayya Iro Sani ya bayyana cewa rashin hujja ne yasa ƴan adawa irin wannan tunani.
Ni na aza cewa za su yi gobe su sauke shi da an san ko suna da wani kokari sun ce Isu Muhammadu shi ya jawo yaƙi nan ƙasar mu ta Niger. Ba Niger kaɗai ba ake kawo mu hari, ana kawo mu Chad hari, ana kawo mu Najeriya hari, ana kawo mu Burkina hari, an kawo mu Mali hari. Duk waɗannan su suka jawo yaƙi ƙasarsu. To saboda haka kaga tun daga nan za ka gane kame-kame ne ƴan adawa suke yi. Basu san ba abin da za su yi.
Jami'in na FRDDR a ci gaban wannan sanarwa sun alakanta yanayin da ake ciki a yau da batun zabukan da ake sa ran gudanarwa a ƙarshen shekarar nan ta 2020.
Muka kira shi mu ƴan adawa, muka ce ƙasar nan ta shiga wani hali, mu bar ra'ayinmu na siyasa. Isu, mu zo zamana da kai shugaba Isu, mu tattauna tsakaninmu, mu ta yi kai a haɗe kamar yadda aka saba, mu tunkari dukkan wata masifar da za su shigo ƙasar nan. A yi ƙeme mai ƙya kamar yadda ya saba. Ba dan komai ba yake shishshifka irin wannan a ganin mu, saboda na farko ya zauna akan mulki, ya rike mulki, ya zauna isafka akan mulki. Shi yasa yake son shiri irin wannan zabe.
Anan ma masu mulkin na cewa babu kamshin gaskiya. Hasali ma take-take na ƴan adawa na nunin basu shirya wa shiga zaɓuɓɓukan masu zuwa ba, inji Iro Sani.
Babu alakar ta'addanci da zaɓe. Su dai kame-kame ne, ba su da wata hujja. Suna tsoron a tayi zaɓe, ba su son a tayi zaɓe. Kuma ba mu hana kowa ba ya zo ya shiga dama da shi cikin shirin zaɓe ɗin. Su suka ƙi zuwa saboda suna tsoron a tayi zaɓe. Sun san ba talakawa tare da su.
Wani binciken da majalisar dokokin ƙasa ta gudanar a kwanakin baya dangane da yadda aka kasafta kudaden sha'anin tsaro a ma'aikatar tsaro ta ƙasa da ma'aikatar ministan cikin gida ya gano cewa an tafka barna sosai. Saboda haka jam'iyyun FRDDR suka buƙaci 'yan adawa a majalisar dokokin ƙasa su ɗauki matakan gabatar da rahoton wannan bincike a gaban kotu don ganin an hukunta masu hannu a wannan al'amari, in ji su. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma. Masu sauraro, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu a nan yana ci a ƙarfe 10:17 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na amsoshin tambayoyin masu sauraronmu da dama da suka hada da Abubakar Yahaya da Bala na Yashi Lakwaja da ke son jin tarihin ƙasar Masar ko Misira. To idan masu tambayar na saurare, ga masanin tarihin ƙasashen Larabawa kuma mai sharhi kan al'amuran zamantakewa da addini, shugaban majalisar malaman Izala Shiyar birnin tarayyar Najeriya Abuja, kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri, wanda zai dora daga inda yake bayani kan alakar Masar da Sudan, waɗanda dukkanin su ke da jinsin baƙaƙe masu amfani da Larabci.
Kamar da mai bayani a masu sauraronmu Bala na Yashi Lakwaja da wannan malami shi ma duka. Duk wani mai sauraro, to babu shakka akwai dogon tarihi da kuma dogon bayani. Wasu za a iya gano su ta littafan tarihi, wasu kuma littafan da Allah ya saukar daga sama. Duka dai za su gamsar da mutum ba dai wannan lokaci ta gaske ba.
Sheikh, da ka ce Zulkarnain ana tunanin watakila ma bakar fata ne, wato ba
haka
fari ba sosai kamar Larabawan da muka sani a yanzu. Shin Larabawan sun zo sun tarar da baƙaƙe ne a Misira?
To abin da yake faruwa shi ne, idan aka ce Misira ɗin a lokacin ba a haɗa ta ta zama ƙasa irin yadda ake da ƙasa a yanzu da iyakarta da tsarin mulkinta ba. A'a, misali kaga akwai Kibdawa, akwai Yahudawa, akwai kuma Larabawa, akwai kuma su mutanen Nuba. To kaga duk waɗannan suna zaune ne a wannan kowa da yankinsa. Kuma tarihi kai tsaye ba zai ce ga wata ƙabila guda ɗaya da ta zo ta iske wata ba, saboda a lokacin ba a riga an haɗe su ba. Amma bayan haɗe su da aka yi, suka dunkule suka zama ƙasa guda, to mafi yarin jaye da kuma wanda duniya ta fi sani, sai ka iske su dulmuyar ko kuma sun narkar da yaren waɗansu ƙabilun ko kuma wasu mutanen, don haka sai a ɗauka kamar cewa su suka fi wato asali a wannan gurin. Alhali kuma abin da zai ƙara tabbatar maka da wannan ko ya baka mamaki, a Banisri a yanzu haka kun ga dai abinda Fir'auna yayi ba abu ne wanda yake mai kyau ba, wanda kowa ya san wannan a dukkan littafin da Allah ya saukar. Amma su mutanen Misra idan suna son su yi kirari ko su yi alfahari, sai su rinka alfahari da cewa su ne jikokin fara'ina, ma'ana su ne jikokin Fir'aunoni da suka gabata. To kaga kenan a Fir'auna din kamar sunan sarauta ce, akwai Fir'auna wane, akwai Fir'auna wane,
wato akwai nagari kenan
da zamanin da aka akwai na gari cikin Fir'aunonin,
akwai
kuma mugu irin shi wannan Fir'auna
wanda aka yi
kware da gaske. To saboda haka tsarin nasu yake.
To shek, watakila masu tambayoyin nan za su so su san ya aka yi har yanzu ake ganin wasu har yanzu kusan bakakin ne da kirk maka bambanta su da wani dan Najeriya ta fannin fatan shi ga dai yana larabcin sosai.
Ai abinda mai bayani kenan, zaka iske yanzu haka a mutanen Nuba, Nubia na kasar Misra, wanda tarihi yake nuna cewa kusan ma su ne asalin bakake a duniya, wanda zuriyansu ne har yanzu a wannan yanki din, kuma su ba su da wata kasa bayan wannan, sannan kuma ba su taba zuwa wata kasa ba bayan wannan, sai dai a zo a same su. To kaga kenan su ɗan kasa ne kamar kowane ɗan kasa, kuma in suna maka larabci abin zai baka mamaki, tunda ba su da wani harshe daga harshensu sai larabcin. Wasu daga cikin larabawan da suke makwabtaka da su ko kuma sauran kabilun da larabci ko kuma nubanci ya haɗe harsunan su, to har yanzu suna fahimtar juna da waɗannan harsuna nasu. Sannan ba wai a nan ƙasar Misra kawai ba, har ƙasar Sudan akwai jibalin Nuba, wadda su ba jibalin Nuba ɗin da wannan Nubar ta Misra wato Nubia ɗin, da kuma waɗancan wato kusan al'adunsu guda ne, yarensu guda ne da makamantansu. Wadda abin da zai baka mamaki idan an je ana wani taro wanda ya shafi biki da makamantansu, wato in kaga yadda ake fitowar da mata suke yi da kuma irin raye-rayen da ake yi da kaɗe-kaɗen da ake yi, bai da abin da zai gwada maka bambanci mai yawa kamar kana arewacin Najeriya ne. Bakake ne masu yi, amma ba Hausa suke ko kuma Yarbanci ko Yamuranci ba,
a'a
yaren Larabci suke yi. Amma wajen al'adu da sanya kayayyaki da kuma irin kayayyakin da ake sawa a yi wasa da shi ko a yi rawa da shi, to kusan baka bambancewa na ƙabilar Nuba da kuma ƙabilun baƙaƙen fata namu na Afirka ta Yamma.
To shek, ka ba da misali da Muhammad Wardi, shahararren mawaƙin nan, kace banda Larabci suna da wani harshe daban.
Shi Khalfawi ne, shi Khalfawi ne, su kuma mutanen Khalfa kamar yadda nayi bayani, juz'insu wato ma'ana yankinsu yana Sudan, yankinsu yana Misra. Don haka kamar misali Bahaushen Najeriya ko Bakatsinan Najeriya da Bakatsinan ainihin Nijar,
haka
kaga ba abin da zaka bambanta su, tarihi ɗaya ne, ba abin da ya raba su illa mulkin mallaka.
Haka
to haka su ma waɗannan ƙabilun suke a haɗe a wannan yanki gaba ɗaya.
Amma wannan harshe nasu na da ɗan alaƙa da Larabci koko dai ya abin yake ne?
Alal haƙiƙa na fara jin wasu kalmomi daga yaren nasu, amma gaskiya na mance a yanzu, amma ina tabbatar maka bai da wata alaka da Larabci.
Ikon Allah.
Bai da wata alaka da Larabci.
Yawa
kuma in ka duba koda a Larabcin zaka samu a gargalance a Larabcin gargaliya, zaka iske misali na Libya ko na Misra din ko na Sudan, akan abu guda sai ka ji ana ambatonsa da wasu sunaye daban-daban. Misali kamar ruwa, kaga wasu za su ce maka moya, wasu za su ce maka alme, wasu za su ce maka me, to duk abin da ake nufi kalma ɗaya ce wato ruwa suke nufi.
Duk a Sudan ɗin koko daga Libya zuwa Sudan zuwa Masar
zuwa Misra har zuwa Sudan gaba ɗaya.
Ikon Allah.
To wannan har ya gangaro zuwa Chadi, zuwa su kasashen shuwa Arab da nan Najeriya, da kuma ainihin tsallaka ta ɓangaren Nijar wanda suke iyaka da Algeria da kuma Tunisia da makamantansu. Duk haka abubuwan suke gudana.
To shek, duk da bai cikin tambayar su, ba mamaki su so yin wannan tambayar, akwai masu alakanta wasu daga yan arewa da Masar, musamman Hausawa ko Shuwa Arab. Shin akwai wata alaka tsakanin baƙaƙen Masar da wasu daga arewacin Najeriya ko wani abu haka?
Ai kwarai da gaske akwai alaka, wadda tana yiwuwa ta iske wata zuriya a arewacin Najeriya wacce kakanninta na shekara 100 ko kuma shekara 200 ko fiye da haka asalin su daga Misira suka taho. To akwai su irin waɗannan da yawa, sannan kuma alakar nan tana kasancewa ne ta hanyoyi kamar haka. Na farko, imma sun zo yaɗa addini ko kuma sun zo kasuwanci ko kuma kasuwancin nan ya shafi sayan bayi, saye da sayarwan bayi a lokacin da ake cinikin bayi, sannan kuma ya shafi abin da ya shafi abin nan sai da abin nan kuɗaɗe da kuma gishiri wanda kenan da makamantansu, da kuma ainihin zuwa aikin ibada a makale, kamar misali zuwa aikin haji. Wadda babban misali da zai tabbatar maka da wannan shine baya ga ƙasar Najeriya da Niger da kuma Ghana, to a duniya babu wata ƙasar da ake da yawan Hausawa kamar Sudan. Ba kuma Hausawa kawai ba, da bare-bari da zabarmawa da ainihin su Hausawan da Fulani duka gaba daya suna zaune a ƙasar Sudan. Wadda da yawa idan ka tafi ƙasar ka shiga lunguna da ƙauyuka zaka tarar da akwai garuruwan da asalin su daga Sokoto suke, irin su Maiurno, wato Maiurno sai ake kiranta Maiurno a jihar Sinnar a ƙasar Sudan. A garin ba kowa ke jin Hausa ba, ana Hausa amma akwai Larabci da Fulanci. Amma in ka gansu a zahiri in ba yaren suka yi maka ba, ba za ka taba cewa ba Larabawan Sudan ba ne, kuma Larabawan jajaye saboda Fulani ne, sannan kuma suka saje da mutanen gurin, sannan kuma ba wai kakanninsu ba, kakannin kakanninsu ne ma aka haifa ko suka zo wannan gurin. Sannan in ka tafi garuruwa irin su Kasala, ita Kasala din nan wata babban jiha ce a cikin jihohin Sudan, wanda in ka tashi daga birnin Khartoum za ka tafi zuwa Port Sudan, wato ma'ana bakin ruwan Bahar Maliya. To wasu ƙabilu ne a gurin Adrop, ana ce musu Adandawa, su Adrop din nan. To su kuma waɗannan ƙabilun su kuma su ne suke a ƙasar Asmara, wato Eritrea kenan, da kuma ƙasar Ethiopia, da kuma nan ƙasar Sudan ɗin. To amma duk da haka abin da zai baka mamaki, akwai Hausawa a cikinsu. Kuma su ɗin wannan ƙabilar ta Adandawa ba wai Larabci suke yi ba, su ma yarensu suke yi, amma Larabawa ne in ka gansu. Amma a cikin Larabawan yarensu daban, al'adarsu daban, kai hatta tufafinsu daban, ba jallabiya suke sawa kawai irin ta 'yan Sudan ba. A'a, wanda ya gane bambancin jallabiyar mutanen Asmara, wato ma'ana mutanen Eritrea, da kuma wandonsu buje da suke sawa, yana da bambanci da kuma na Sudan. Sannan suna sa wata bakar farmala, sannan suna barin gashi ba sa aski, kai wasu ma wadda al'ada ta shiga jikinsu ko wanka ba sa yi. Sannan kuma mafiya yawan su makiyaya ne, su za ka iske ko ka rinka ganin suna wasa da takobi, suna tsalle, suna wasa irin da takobi. Akwai wasu su ma ƙabilun wadda suke su kuma alaƙar su ba da waɗannan ƙasashe na Afirka, Ethiopia da Eritrea ne da mai bayani ba, su alaƙar su alaka ce da suke da ita da ƙasar Saudi Arabia. Su kuma jallabiyar su ma ta sawa tana da bambanci da jallabiyar ƙasar Sudan, ta yi kama da jallabiyar ƙasar Bahrain, kuma ta yi kama da jallabiyar ƙasar Saudi Arabia. Sannan rawanin da suke ɗaurawa, ɗaurinsa yawanci ja ne irin na ƙasar Saudi Arabia. To kuma kaga su ma dangin su kenan, da al'adarsu da ƙabilansu da makamantansu. To haka dai abubuwan suke.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin an soshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin sarkin malaman Duguri, Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri, wanda ya ansa mana tambayoyin da wanda ya haɗa mana sautin Leon da injiniyan mu. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe.
To madalla, kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaici.
A takaicen, shugabannin kasashe da dama za su haɗu gobe Lahadi a birnin Berlin na ƙasar Jamus don su duba yadda za a kawo ƙarshen rikicin ƙasar Libya, da kuma yadda za a sa ɓangarorin da ke rikicin su sake komawa kan tafarkin sasantawa wadda ta sukukuce sanadiyar sake ɓarkewar rikici a watan Afrilun bara. Yuwar Iran da Amurka su sake bullo da wata sabuwa kuma tartibiyar yarjejeniya kan makamin nukiliya ta dusashe matuƙa ganin yadda shugabannin ƙasar Iran suka fito suka yi watsi da yarjejeniyar da aka cimma a shekarar 2015.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, sai Hailu Haile da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da injiniyan mu na yau, ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya.
Afrique et Info pour chacun, VOA Afrique.